sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 22 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Safilu da kanin labarai.
To Ibrahim, shugaban kasar Ukraine ya ce ana gubza kazaman fada a bagen daga, amma dakaran suna ci gaba da samun nasarar kutsawa kudancin Ukraine. A yau Alhamis, shugaban bankin duniya zai ba da sanarwar daukar kwararren matakan taimaka kasashen da bala'o'i suka rasa da su a birnin Paris. Haka kuma za a ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakuncin Prime Minister India Narendra Modi don tattaunawa a yau Alhamis a fadar White House.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa manoma da 'yan siyasa a shiyar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya na kokawa kan yadda 'yan bindiga ke kawo cikas ga harkokin noma da tattalin arziki da kwanciyar hankalin yankin.
A yanzu maganar da nake maka yau din nan ne da nake maka magana, mutanenmu da dama sun fita zuwa daji don shuka, amma sun koro su kuma sun kame wasu sun wuce da su.
Za a ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta amince da canza taken kasar. Yayi za kuma a ji cewa duk da hana fitar da koko zuwa Najeriya da kasar kamar ta yi a ranar 13 ga wata saboda zargin coge da wasu 'yan Najeriya ke yi da alamar har yanzu da sauran matsalar. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya umar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya, ga labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ana gubza kazaman fada a fagen daga, amma dakaran suna ci gaba da samun nasarar kutsawa kudancin Ukraine tare jiran daga a wasu yankunan gabashin kasar. Shugaban hukumar makamashin nukiliya na kasa Rafael Grossi ya ce yanayin tsaro a tashar samar da makamashin nukiliya ta Zaporozhye na da matukar rauni bayan lalata madatsar ruwan Kharkovka da ke kusa da ita. Ya kuma yi kira ga dukkan bangarorin da ke rikici da su yi aiki don bin ka'idojin hana hadarin nukiliya. A yau Alhamis din nan, jami'an Rasha sun ce wani harin da dakarun Ukraine suka kai cikin dare ya lalata wata gadar da ta hada da yankin Crimea da yankin Kherson na kudancin Ukraine. A ɗaya bangaren kuma, a yau Alhamis, wata kota a Rasha ta faɗi cewa ɗan jaridar The Wall Street Journal Evan Gaskovich zai ci gaba da zama a gidan yari yayin da yake jiran shari'a akan zargin leƙen asiri. An kama Gashkovich a ƙarshen watan Maris yayin wata tafiya neman rahoto a birnin Yekaterinburg. A watan Mayu ne alƙali ya yanke masa hukuncin cewa zai ci gaba da zama a gidan yari har zuwa ranar 30 ga watan Agusta. Hukuncin da lauyoyinsa suka kasa kalubalanta a yau Alhamis. Gashkovich dan gidan, wato da gidan jaridar The Wall Street Journal, sun ƙaryata batun dan jaridar na aikata ayyukan leƙen asiri. Gwamnatin Amurka ta ce ana tsare da Gashkovich bisa zalunci, ta kuma yi kira da a gaggauta saken sa. Ba a sanya ranar da za a yi masa shari'a ba. A yau Alhamis, shugaban bankin duniya zai ba da sanarwar daukan kwararren matakan taimaka kasashen da bala'o'i suka datsa da su. Da suka haɗa da dakatar da biyan basun saka ga masu ba da lamani a daidai lokacin da shugabannin kasashen duniya ke taro a birnin Paris domin ba da ƙwarin gwiwa kan wani sabon shirin kuɗi na duniya. Wasu shugabannin kasashe 40 da suka haɗa da kusan dozin ɗaya daga Afirka da Prime Minister ƙasar China da shugaban ƙasar Brazil da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne za su haɗu a babban birnin Faransa a wajen taron sabuwar jerin hada-hadar kuɗi ta duniya. An shirya taron ne da nufin haɓaka tsarin kuɗaɗen ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da wani tashin hankali ya faɗa musu da sake fasalin tsarin kuɗi bayan yaƙi da kuma magance sauyin yanayi ta hanyar tabbatar da matsaya kan yadda za a ci gaba da shirye-shiryen.
To an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda manoma da 'yan siyasa da sauran magabatan shiyar Sokoto ta Arewa maso gabashin kasar ke ta kokawa kan yadda 'yan bindiga ke kawo cikas ga harkokin noma, wanda hakan a cewar 'yan yankin zai dada kawo karancin abinci da kuma rashin kwanciyar hankali. Daga shiyar ta Sokoto ga Muhammad Nasir da rahoton.
Matsalar rashin tsaro da ta jima tana kawo koma baya a Najeriya, musamman a yankin Arewa. Alal misali, yankin Arewa yanki ne wanda ya fice wajen noman abinci, wanda gwamnatoci da yawa ke cewa suna baiwa muhimmanci da kuma karfafa gwiwar manoma. Sai gashi wasu manoma sun shafe shekaru zaune a banza saboda barayi su hana a shiga gonaki a yi noma, kamar yadda wani manomi Isa da jihar Sokoto da ke Arewa maso yammacin Najeriya, wanda ya tsallake rijiya da baya daga hannun barayi ke cewa.
Babu noma, wani nuna mutu su gini, a moda mutu gini, ba kasuwanci. A kuri da za ka ci gaba cin ka wallahi tallahi dan uwa gurin faɗa maka. In ana ka agaji a Isa saboda Allah da annabin Allah su samu mutane agaji abin da mutane za su ci gaba gurin don Allah don annabin Allah. Wallahi wallahi mutu da mutu shekara ta 58. Ba shiga ba hita. Ba ka fita da gaba ba ka fita da yamma arewaci kudanci ba inda za ka fita ka iya fita wuce kilomita guda ba su ba kuma. Ni wani gada an kai zana ganin ya faɗa maka sai dai Allah zai sauka a ba wanda fita. Dan nuna miki muna zama da hannuwa ba abin da muka dauke yin tsantsan salati.
Dan majalisar jiha mai wakiltar yankin na Isa a majalisar dokoki Habibu Halilu Modaci ya ce ba wai hana noman ne kawai barayi suka yi ba, har da kisan manoman idan suka shiga gonakinsu.
A yanzu maganar da nake maka yau yau din nan ne da nake maka magana. Mutanenmu da dama sun hita zuwa daji don shuka, amma sun koro su kuma sun kame wasu sun wuce da su. Jiya sun zo sun shiga cikin garin Modaci sun halibe mutum biyu sun sassare mutum guda, kuma haka ake abin yake kowane gari na karamar hukumar mulki ta Isa. Babu mai zuwa daji saboda yana tsoron a yi gaba da shi. Wannan abu ya ta'azzara, muna neman agaji ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gaugawa don a yi magance wannan al'amari.
Wannan yanayin da ya jima yana kawo damuwa ga jama'a, sai dai gwamnati mai ci yanzu ta yi alwashin kawar da matsalolin na rashin tsaro a Najeriya, duk da yake gwamnatin da ta gabata ma ta yi irin wannan alwashin wanda ta kasa cikawa. Masana lamuran tsaro kamar Dr. Yahuza Ahmad Getso na ganin cewa idan gwamnatin Najeriya da gaske take yi, to dole sai ta nuna da gaske take yi. Don akwai kalubale a hanyar da ake sama yanzu idan za a magance waɗannan matsalolin.
Eh, ko da gaskiya ne a yanzu da gaggawa ba za a yanke mai hukunci ba, amma in ma zai iya to akwai waɗannan kalubale waɗanda na faɗa guda 7, kuma sannan akwai waɗansu guda 23 wanda suke mabibiyansu, wanda in tafiya ta yi tafiya za mu dinga bin diddigi muna fito da su muna yin magana a kansu in buƙatar haka.
Yankuna da dama ne a arewacin Najeriya ke fuskantar irin wannan matsalar. Ta 'yan bindiga su hana shiga gonaki a yi noma domin a samu abinci, abinda kuma kan iya ci gaba da mayar da hannu agogo baya ga kokarin wadata kasa da abinci wanda gwamnatoci da yawa ke muradin cimma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Gasar filu da ci gaban labaran duniya.
Mutane shida sun kasance cikin wani mawuyacin hali, kuma an yi imanin cewa har yanzu ba a ga wani mutum ɗaya ba a yau a Lamis, kwana guda bayan fashewar wani abu a wani titi da ke kusa da ginin Latin Kwata mai tarihi a birnin Paris, in ji ofishin mai gabatar da kara na birnin. Wata mai gabatar da kara, Melissa Durog, ta shaida kamfanin lancin labarai na Reuters a wani sako da ta aike wa kamfanin lancin labaran cewa har yanzu waɗannan al'aluma na iya sauyawa, inda ta ƙara da cewa mutane kusan 50 ne suka jikkata sakamakon fashewar bam ɗin wanda ya kona gine-gine tare da sa gaban wani gini da ke kan titin rugujewa. A cikin mutane biyun da farko da aka yi imanin sun bace, an gano ɗaya a asibiti kuma ana kulawa da shi, in ji mai gabatar da karan. Ta ƙara da cewa ana ci gaba da bincike don gano mutum na biyu. Har yanzu dai hukumomi ba su bayyana abin da ya haddasa fashewar ba, wanda shaidan gani da ido suka ce ta biyo bayan wani warin iskar gas a wurin.
To a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu wannan karan jamhuriyar Niger muka dosa inda tun a ranar wato koko kamar muka dosa dai inda tun a ranar 13 ga wannan wata gwamnatin kasar ta hana fitar da koko zuwa Najeriya saboda zargin zambatar manoman kokon kasar ta Kamaru da wasu ƴan Najeriya ke yi amma har yanzu ga dukkan alamu da sauran rana kaba daga Yaounde ga Muhammad Bashir Ladan da cikakken rahoton.
A yayin wani taron rikicin da aka shirya a Yaounde, ministan kasuwanci Luc Magloire Mbaragatangana ya dau mataki na hana fitar da kokon Kamaru zuwa Najeriya. Shekaru da dama masu gudanar da aikin noman koko na kasar Kamaru suna zargin ƴan Najeriya da fitar da kokon ta hanyar yaudara. Musamman a yankin kudu maso yammacin Kamaru wanda ke da doguwar iyaka da Najeriya. Daga majiyoyin cikin gida a ma'aikatar kasuwanci, matakin da minista Mbaragatangana ya dauka ya biyo bayan ta'azzarar da ake tafkawa na fitar da danyen waken koko daga Kamaru zuwa Najeriya cikin ƴan shekarun nan ta hanyar da bata dace ba. Wannan lamari yana da matukar illa ga tattalin arzikin kasar Kamaru a cewar masana harkar kasuwanci da dama. Edmond Kiyati na ɗaya daga cikin waɗanda suke da wannan manufa ga abun da yake.
Le cacao fait partie des produits de base.
Koko na ɗaya daga cikin kayan masarufi waɗanda Kamaru tafi alfahari da su musamman wajen kasuwanci da kasashen waje. Suke baiwa Kamaru damar samun kuɗaɗen waje da kuma daidaita ma'auni na kasuwanci. A yayin da ƴan Najeriya suka yi amfani da hanyoyin damfara don samun koko daga Kamaru, a hakikanin gaskiya Najeriya ce take ribantuwa kuma kasar Kamaru na samun babban asara. Hakan yana haddasa faduwar ma'aunin kasuwancin Kamaru. Edmond Kiyati ya kara da cewa
et donc le ministre du commerce en prenant cette décision
wannan mataki na ministan kasuwanci yana tunatar da mu cewar Kamaru da Najeriya kowannen su yana wakiltar kashi 6 cikin 100 na dukkan kasuwancin koko da ake fitarwa a nahiyar Afirka. Sabanin Cote d'Ivoire da Ghana da suke wato sune zakaru a wannan fanni. Saboda haka ya zama dole Kamaru ta kare muradunta a irin wannan yanayi.
En changeant un certain nombre de devises et pouvoir faire face à ses obligations extérieures de paiement.
Wannan al'amarin ya dada karfafa musamman tun bayan barkewar rikicin ƴan aware a yankunan arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin Kamaru a ƙarshen shekarar 2016. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
Ta gaida Muhammad Bashir daga Kamaru kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda majalisar dokokin kasar ta amince da canza taken kasar saboda yadda da dacewa da al'adu da kuma muradin ta. Daga Yamai ga Sula Barma da cikakken rahoton.
Sabon samfarin taken Niger kenan da aka gabatar wa majalisar dokokin ƙasa bayan da kwamitin ƙwararru ya shafa shekaru 4 yana nazari don kullo da abinda yafi dacewa da manufofin ƙasar a matsayin ta na mai cikakken ƴancin cin gashin kai. Tsohon ministan al'adu Asumana Malam Isa na daga cikin mambobin wannan kwamiti.
Da wancan taken da an kai taken an kai lokacin da ake neman a bamu ƴancin kanmu. To kuma kuma waƙe-waƙen da ma suke maganganun da suke ciki da taken shi da kanshi abubuwa ne waɗanda basu danganta da al'adunmu na gargajiya ba, basu danganta da manhohinmu na tattalin arziki ba, na kyautata zamantakewa.
Bayan tafka muhawara, majalisar ta kuskure ayar doka ta farko ta kundin tsarin mulkin ƙasa wacce yake bayani kan taken Niger. Lokacin ƴan majalisa 149 da suka halarci zaman ne suka yi na'am da gyaran fuskar. abinda ke nufin wakilan al'ummar ta Niger sun amince da sabon samfarin taken na kasa mai suna L'Honneur de la Patrie, wato mutuncin kasa. Ministan al'adu Muhammad Hamid ya yaba da haɗin kan da 'yan majalisa suka baiwa gwamnati a sabuwar tafiyar da ta sa gaba.
Mun yi kwanaki a nan majalisa muna kwatanta musu duka aikin da aka yi, dan me aka sake tsohuwar im, dan me aka ce wagga. Muka gwada musu duk mutanen da suka aike, ƙwararrun masana ne na university da mutanen culture. Abu ne aka yi aiki dogon nazari da ilimi aka yi shi, kuma kun ga result abin da ya bada yau da suka yi vote. Wannan ba deputy guda da yace bai yarda ba, kenan abin ya kara ba mu kare.
Ko da yake sun kada ƙuri'ar amincewa sabon taken na kasa, yan adawa a ta bakin dan majalisa Sumana Sanda na cewa ba shine abin da ke gaban talakawan Niger ba a yau, idan aka yi la'akari da tarin matsalolin da ake fuskanta a fannoni da dama.
Ko mun canja din take ta zama daidai, in ba mu canja halin mu ba wannan banza ne, kuma mu canja ko harkar mu na siyasa na politics din mu, tunda in mun canja take amma ba mu iya mai komi in ba turawa ne sun yadda mu yi ba, kenan har yanzu muna gidan jiya.
A nan gaba kaɗan ne shugaban ƙasa Muhammad Bazoum zai saka hannu kan takardar da za ta soke tsohon taken La Nigerian don ƙaddamar da sabon taken da aka yi wa suna L'Honneur de la Patrie. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai da hankali ne akan irin matakan da ya kamata maniyyata su dauka domin kula da lafiyar su ta hanyar tsafta da sauran su, don kariya daga cututtuka musamman waɗanda ake iya dauka ta iska ko kuma a bandaki da makamantan su. Tare da ni a cikin shirin akwai jagoran tawagar likitoci dake kula da alhazai, wato Dr. Usman Shu'aibu Galadima. To likita, barka da wannan lokaci.
Yawwa, sallallahu.
Kamar wasu irin matsaloli ko kuma cututtuka aka fi zuwa da shi asibiti tunda kuka fara aiki?
Yawancin cututtukan su ne na mura da zazzabin cizon sauro da su ciwon ciki, zawayi da sauran su, wanda kamar daga yawan tafiya ko yawan fama ayyukan zirga-zirga da majata suke ta yi a wannan kaso.
Ko me yasa aka fi samun irin waɗannan cututtuka?
Kin ga alhajinmu su suna ganin cewa tunda yake suna Makka, ya zama dole su dinga zuwa haram suna sallolinsu, amsa salawat a haram. Kuma kin san wurin da suke yawancinsu akwai ɗan nisa da haram ɗin, kamar kilomita 2 ko 3. Kuma yanayin kasan take ga zafin rana, yake ganin su taka zuwa haram wajen su je su sallan asuba, su dawo su je zuhur, asar, maghrib, isha, su dawo. Ina yin wannan faman sun a rana guda zo su wajen tafiya kamar kilomita 10. Yawancin su kuma sun dan manyanta, don babu ba kai da shekarun mahajjata wannan shekaran. In sun yi wannan suna dawa sai su zube cikin asibiti, kowa da ciwon gwiwa ko ciwon kafa ko ciwon ciki da sauransu. To kuma kin san wannan shekaran alhazai na da yawa, kin ga cinkoso a cikin Makka, kowa kuma na zuwa da cututtukan su daga kasashen su, especially wanda ake daukawa ta hanyar iska kamar tari. Kuma inda ake cinkoso a masallaci ko a cikin motoci ma ko cinkoso a dakuna da sauran su, sai ki ga wa'innan cututtukan suna yaduwa.
To musamman yanzu da ake ma gab da fara aikin hajji, akwai wasu matsaloli na rashin lafiya da kuke ganin za a iya kuma fuskanta?
Eh, kin san don ba kai da shekarun wanda suke aikin hajji wannan shekaran ba, yawancin mutane sun zo da cutuka waɗanda sun saba da shi gida kamar ciwon hawan jini ko ciwon shuga da sauransu kuma inda sun taso zuwa sai ba yadda musu su zo da magungunan su zuwa wannan kasar Misir sai ya kasance cewa yawancin su sun zo na gida suna abubuwan da suke yi ba sa shan magunguna abin da muke kira complications na wannan cutukan ne zuwa muke gani ga wani da gembo a kafa da yana da diabetes bayan shan maganin diabetes din sa gembon ta zama infected yanzu ana kokarin inda za a mishi magani ko kuwa kigan wani da hawan jini wanda ya wuce kima to kin ga irin wannan sai ko mutum ya samu abin da ke kira stroke ko heart failure ko da shi ta samu matsala so duk abin da muke gani yanzu kenan kuma akwai abu daya da zan so faɗa shine yanzu muna ganin alhazai suna yawan faduwa bayan gida don sweepers da suke sawa sun sai kwashe su kisa yawancin gidajen da suke nan akwai kasan akwai tasks ne mai dokan sensi sosai to yawancin suna faduwa kuma su samu kariyan kashinsu akwai da yawa yanzu da kai musu aiki wanda don su samu kariya ko a kafa ko a hannu sun kai wajen 5 ko 6 yanzu so ya kamata alazima su san cewa irin sleepers wanda yake nan soso bai kamata a fita waje da shi ba ko zuwa masallaci ko wajen da akwai dan ruwa haka sensi sai kwashe su so garan su sleepers masu roba wanda yake tafin sleepers din roba ne yafi wanda yake soso irin abubuwan da muke hanga kenan cewa za mu fuskanci su mun ji can banda wanda na gaya miki dazun su tari da ciwon jiki da sauransu da zazzabin ciwon soro
musamman yanzu da muke garin Makka za a iya cewa ana fuskantar matsalar zafi na yanayi shin me ya kamata maniyata su yi domin ganin cewa ba su fuskanci wasu matsala da ya danganci na zafi ba ko kuma cututtukan da suke da alaka da zafi kamar irin abin da ake kira da ko heat stroke ko heat exhaustion ko kuma dehydration wato karancin ruwa a jiki da sauransu
kore maganan ki gaskiya ne kin gan anan an recording har up to 50 celsius or 50 degrees celsius wato zafin ranan ya wuce kima ba yinsa a Najeriya wajen da muka fito so wannan zafin ranan yana kawo matsaloli sosai kin gan kamar da kika faɗa karancin ruwa a jiki da sauransu ko fatin jiki ma yana kawo lahani inda alazamu da majata da sauransu kamar na faɗa suna yawan zuwa yawo a cikin rana kuma yanzu da za a je filin Arafat nake gan yawancin su sun dage su je Jabal Rahama su ce zo su saiwa a Jabal Rahama daga ranan na har faɗuwar rana
to likita me ya kamata su yi wata shawara za ka ba su don kare kansu daga waɗannan cututtuka
na ɗaya su sai a rumfunansu su yi addu'o'insu a rumfunansu amma ya zama musu dole su fita to su rike lema kuma leman ma ya kasance wanda kalan shi fari ba baki ba don bakin leman shi ma yana jan zafin rana sosai kayaki man da su sai ya kasance especially mata ya kasance farin kayaki don bakakin kayaki shi ma yana jan zafi yana rike zafi sosai kuma su rike ruwa su nemi goran da su zuba ruwa a sha kamar lita 10 a rana daga wayewan gari har zuwa faɗuwar rana amma abin da zamu ce wanda ya fi shi ne su zo na rumfunansu an gyara Arafat yanzu sosai kuma mukayif isinsu yana sanyi sosai yanzu ba kamar da mutum yana iya duk addu'o'insu da ibada a cikin rumfunansu haka ma amuna yake gan alhazai sai ya wuce ake yin gan duk wannan a cikin zafin rana duk wannan abin da na faɗa kamar histrope da kika faɗa dinnan ba ciwon da mu saba gani a can gida Najeriya ba amma kin gan anan ba wuya a samu kuma wannan ciwon in ta faru nake gan nan da nan mutum yana iya rasa ransa
kamar wasu irin alamomi ne da maniyaci ko kuma alhaji idan ya ji a jikinsa ko kuma ya gani ya kamata ya garzaya da gudugudu ya taho asibiti domin neman lafiya
kafin ma ya zo asibiti in ya fara jin kishin ruwa ko bakin shi na bushewa to alama ne cewa akwai karancin ruwa a jiki in alhaji ya fara zuwa bayan gidan kuma ruwa har ya fi so uku to nan da nan ya nemi ruwan rayuwa muna kira ORS ya fara sha ruwan gishiri da shuga yanzu ma akwai su cikin fakiti muna da su da yawa clinic namu yanzu nan da nan a bashi in dai kaman ko ciwon zuciya ko ciwon ciki ko ne ko zazzabi ko ya fara tari yanzu asibiti akwai magungunan da muke da su da yawa wanda za a ba su Allah ya yarda kuma su samu lafiya insha Allah
daga karshe gaba daya wani jan hankali za ka yi wa maniyata domin ganin cewa sun yi abubuwan da ya dace
na daya su ji shawarin da muke bayarwa don shawarin nan suna da amfani kwarai. Kin ga mun ce a daina yawuce cikin rana, mun ce a yawata shan ruwa sosai, da kuma yanzu abin da muka gano cewa kariyan da ake samu daga faduwa a bayan gida ko a masallaci akan tazo sorosu, sayan abinci na kon tana bayar da abinci, kuma yawancin suna kula da kitchen masu bayar da abinci, so ana kula da tsaftar wuraren, amma yawancin halazunmu ba saba da wayannan abincin ba, so su je suna sayan abinci na kan titi. To abinci na kan titin nan kin ga nan kasa akwai kuɗa sosai, kuma ba masu dubawa su tabbatar da inda ake tsaftace wannan abincin, so shine ke kawo gudawa da amai da sauransu. Amma inda alhaji ya zama mishi dole lalle ya saya abincin kan titi, ya tabbatar cewa abincin na da zafi, in ya'yan itatuwa ne tabbatar cewa an wanke su, abin cinkoson da akwai a ko'ina su bayan gida ne su masallatin ne da sauransu, saboda cewa suna yawan wanke hannayensu da sabulu, in babu sabulu su sa su nemi hand sanitizer, ana goge hannu, sa amfani da takunkumi ma a masallatai da sauransu yana da amfani sosai, yana rage yawan mura da sauransu, da kuma da za a fita da rana a nemi lema, leman kuma mun ce wanda yake kalar cifari ya fi wani kala mai duhu don su suna jan zafin rana sosai.
Ta masha Allah, masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka, inda muka tattauna da jagoran tawagar likitoci da ke kula da alhazai, wato Dr. Usman Shu'aibu Galadima, inda ya mana bayani ya kuma ba da shawarwari musamman yanzu da ake gab da fara aikin haji. Likita, muna godiya kwarai da gaske, sai kuma a tare mu a wani makon dauke da sabon shirin. Mu huta lafiya.
To a gaishe ki, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
To a takaicin, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ana kubza kazaman fada a fagen daga, amma dakaran suna ci gaba da samun nasarar kutsa kudancin Ukraine tare da jan daga a wasu yankunan gabashin kasar. A ɗaya bangaren kuma, yau Alhamis wata kotun Rasha ta faɗi cewa ɗan jaridar The Wall Street Journal Ivan Gershkovich zai ci gaba da zama a gidan yari yayin da yake jiran shari'a kan zargin leken asiri. An kama Gershkovich a ƙarshen watan Maris yayin wata tafiya ta neman rahoto a birnin Yekaterinburg. A watan Mayu ne wani alƙali ya yanke masa hukuncin cewa zai ci gaba da zama a gidan yari har zuwa ranar 30 ga watan Agusta, hukuncin da lauyoyinsa suka kasa kalubalanta a yau Alhamis. A yau Alhamis, shugaban bankin duniya zai ba da sanarwar ɗaukar ƙwararren matakan taimaka ƙasashen da bala'o'i suka rutsa da su, da suka haɗa da dakatar da biyan basussuka ga masu ba da lamari a daidai lokacin da shugabannin ƙasashen duniya ke taro a birnin Paris domin ba da ƙwarin gwiwa kan wani sabon shirin kuɗi na duniya. Mutane shida sun kasance cikin wani mawuyacin hali, kuma an yi imanin cewa har yanzu ba a ga wani mutum ɗaya ba a yau Alhamis, kwana guda bayan fashewar wani abu a wani titi da ke kusa da ginin Latin Kwata mai tarihi a birnin Paris, inji ofishin mai gabatar da ƙara na birnin. Shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi baƙuncin Prime Minister India Narendra Modi don tattaunawa a yau Alhamis a fadar White House. Fadar White House ta ce ziyarar za ta ƙarfafa ƙudurin da ƙasashen biyu ke da shi na samar da ƴanci da buɗe ƙofar tattaunawa kan samar da kwanciyar hankali a yankin India da Pacific, da kuma ƙudurin haɗin gwiwa na bunƙasa haɗin gwiwar fasaha gami da tsaro, makamashi mai tsafta, inji Fadar White House gabanin tattaunawar. A wani mataki da ba kasafai aka saba gani ba, shugaban India Modi da Biden an shirya za su bayyana a wani taron manema labarai a yau Alhamis. Wata katubar tukunyar iskar gas ta dafa abinci ta fashe a wani gidan cin abinci a arewa maso yammacin China, ta kashe mutane 31 tare da raunuka 7, a cewar hukumomin China a yau Alhamis.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safila Hashin Gumel, wanda ya tayani gabatar da shirin, da producermu Daddy Balawi, da injiniyanmu na yanzu Sidrak, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata, wassalam.